Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
For appointment as Chief Justice of Nigeria, those in favor say aye.
Majalisar dattawa ta tantance Justice Walter Onegin inda ya zama babban alƙalin Najeriya. Madu Sharif ya tare da headquarter PDP da ta kasance rufe tun rikicin taron jam'iyyar na Fatakwal.
Fatin mu dai ya koma hannun mutanen Najeriya. Ba za yi fati mutane kalilan su dauka su rike ba.
Babbar kotun tarayya ta dore Basira Iyabo shekaru 10 don samunta da hodar Iblis da ta zo shiga Saudiya da ita a hajjin bara. Komandan NDLEA na filin jirgin sama Abuja Hamisu Lawan ya yi na'am da hukuncin.
Ba sa ma fahimtar ina duniya ta dosa. Kuma abin da yake faruwa shine ana gaya musu ƙarerake. Za ka gansu da wasu ƴan kullan-kullan na cewa ba za a kama su ba.
Kamar wasu layu ko gura yake nan?
Eh, ba ai sai layu ba. Canfe-canfe saboda kowane irin yanki da irin nasa.
Rahotanni na nuna shugaba Buhari ya yi magana da Sarki Muhammad na Morocco daga inda yake hutu da jinya a London. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Nigeria. The Voice of America,
haka fa, to yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan Arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan Arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja, kuma sarkin malaman Duguri, da rabaran Ibrahim Usman daga Ikwa Katsina. Ga Sheikh Ibrahim Duguri.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da haka, kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake sada mu a wannan lokaci mai albarka, wanda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani ga wani ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu, ga wa'azuzzuka, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, tarbiyyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu. Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya. Kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya. Duka za ka iske 'yan uwan juna ne. Babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da za mu sake komawa, mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan arziki yake ainihin wato wakana, nan kuma ake samun ci gaba, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama. Na sama baya jin tausayin na ƙasa, da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai ƙirƙira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin gidan, kana da bukatar auren matar, amma yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwan su ba, dole sai da kuɗi. Kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar, baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare daya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai bukaci cin abinci, zai bukaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je kai kaima a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. To duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne. Kuma jagororinmu, ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da maluman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma, to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka
uwa uba talaka ma wanda babu kowa a karkashin sa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya kasa mu dace
shi ma rabaran Ibrahim Usman ya ce wajibi ne a baiwa gwamnati hadin kai wajen gyaran al'amura muddin ana son kwanciyar hankali a kasar
to jama'a ƴan uwana ƴan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman daga Eko Chajarye Katsina ina mai kira gare mu sabili da akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa so ƴan uwana ƴan Najeriya krista da musulmi ina kira da mu haɗin kai mu ba da goyen baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi kokari mu hada kai mu hada hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta sa'ilin nan mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu Allah mai iko ya yi aikin sa wanda zai ba da hadin kan kasan nan kudu da arewa gaba da yamma da ci gaban wannan kasa sa'ilin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zababbu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukani da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da ɗan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki Allah kuma zai musu sakayya saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abinda zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya sa'ilin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya
to na muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana